أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikin sahalewa ta Allah subhanahu wa ta'ala, mun samu zarafi mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-abid, littafi wallafar imam ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wanda muka saba karantawa a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya gafarta masa. Masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a tsakiyar garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na 14 ga watan Rabiu Tsani, shekarar hijira 1446, wanda kuma ya dace da 17 ga watan Oktoba, watan goma shekara ta 2024 miladiya. Za mu tashi insha Allah ta'ala a sabon babi, babu ma ja'a fi ruqa wa tama'in. Wancan sati ban samu dama halarta ba dan uwana Sheikh Ustaz Athamin Bala Soja, shi ne ya zo shi ya gabatar da darasi a wannan majalisi, kuma alhamdulillah Allah ya saka mashi da alkhairi. Na yi tsammanin ya dora babin ne, to kuma da na bibiye shi a social media sai na ga ba babin ya dora ba. Ya karanta wata risala ce ta shi mawallafin wannan littafin Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah akan wasu fawaid daga cikin fa'idojin suratul Fatiha. Allah ya saka mashi da alkhairi da gwargwadon abin da aka samu, kuma Allah ta'ala ya kara albarka cikin iliminsa kuma ya tsawaita masa kwana. To insha Allah ta'ala za mu tashi din a babin, babu ma ja'a fi ruqa wa tama'i. Babin ya zo ne ya karantar da mu wato hukuncin tofi da layu. Tofi shine arruqa, arruqya da arruqa duk abu ɗaya ne, shine tofi. Sai dai yadda muka ɗauki tofi a Hausa shine yin wannan tup 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 tup, shi muka ɗauka tofi, a tofa. Amma abin da ake nufi da tofi shine abin da ake karantawa, ba tup ɗin bane tofin. Duk da shi a wajen Bahaushe tuf ɗin yana tofin, amma karatun shi ne. Shi yasa idan ka bibiyi hanyoyin magani na shari'a za ka ga babu wannan tofawa tuf haka. Wasu abubuwa sun zo wanda suke da alaka da tofawa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wanda ya mummunan mafarki sai ya firgita ya farka, cewa yayi tofi a bangaren sa na hagu sau uku tup tup tup. To kaga wannan kuma ba wani abu aka ce karanta ya tofar ba, amma indai karantawa ne don tawassuli da neman magani, to abin da aka samu shine ko dai karantawan ko kuma iskar karatun
kamar yadda yazo annabi alayhi salatu wassalam yana hada hannayensa biyu sai ya karanta falaki da nasi numfashin karatun ko iskar harufan karatun yana sauka cikin tafukan hannayen sai ya shafa a jikinsa daga sama har yadda ya sauwaka na jikinsa yayin da zai kwanta bacci. Kaga anan iskar karatun ne ba tofawa bane ba, sannan kuma ko kuma karantawa kawai, wanda galibin abin da yazo na tsari a shari'a na tofi shine karantawa. Wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara gabanin yayi bacci ko bayan yayi yammaci, to sun ishe shi a wannan daren gaba daya kafatahu. Kaga sai aka ce man qara'a ayataini min akhir suratul baqara, wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara sune amanar rasulu, ita ce aya farko sai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ita ce aya ta biyu. Wanda ya karanta ba a ce wanda ya tofa ba ko wanda ya shafa ba, ga wanda ya karanta kafatahu sun ishe shi. To kaga ko dai karantawa tare da amfani da tasirin iskar harufa ko kuma karantawa kawai, amma shi wannan tub shi galibi ba a same shi wata hanya ta maganin wata jinya ba. To amma dai dama abinda ruqya yake nufi, abinda ruqya take nufi shine yadda Bahaushe zai gane shine tofi, karanta wani abu dan neman tsari, karanta wani abu dan neman wani amfani wanda ya danganci lafiya ko jinya shine arruqa. Wattama'im da kuma attama'im, tama'im jam'i ne na attamima, kamar yadda arruqa jam'i ne na arruqya, arruqa jam'i ne na ruqya, attama'im jam'i ne na attamima. Tamima kuma yana nufin laya, shi ma Bahaushe haka ya kira ta laya. To amma tamima idan ka ce wa Bahaushe laya kadai zai dauka cewa sai iya wannan abin da Bahaushe yake ce masa laya wadda aka nannade shi da alhowa, aka yi silkin dinsa ko aka masa zare ake lankayawa ko ake aje shi cikin aljihu ko wani kasan hulo ko wani mayani, shi Bahaushe yake dauka laya. Alhalin ita laya ta wuce haka fadi, duk wani abu wadda za a rataya ko a rike a aljihu ko a kasan bulo ko a kasan gado don neman tsari, don neman kariya ko neman magani ko bai neman biyan bukata, tattare da wannan abun laya ne ko ko mannawa ne laya, ko lankayawa ne laya, ko ajewa ne laya, ko irin hanyar dace ta alfowa laya ne, ko irin ta zamanin yanzu na waɗansu abubuwa da ake yi na zamani ake lankaya su, wani da ruwan gold, wani da ruwan abunan silver azurfa, a lankaya wa mota ko a lankaya a jikin gida ko a lankaya, duk layu ne. Indai an yi da wannan manufar ta neman tsari ko neman kariya ko neman wata bukata ta aminci, duk yana cikin ma'anar laya, yana cikin ma'anar laya. Sannan haka har rataye-rataye hotuna da yanzu aka sandima matasa da yara a ciki wanda suke lankaya hoto a wuya na manyan shehinansu, wala Allah idan da nufin wata bukata ne, in kana da shewa a wuyanka shikenan ka hai baka da wata matsala sai irin tamu ta mutane, to za a rabu da matsala ne. To kaga idan wannan lankayawan da suke yi na hoton shehu idan suna lankayawa ne da manufar neman tsari da neman biyan bukata ta tare da wannan abun da suka lankaya din, laya ne, ya zama laya. In kuma ado ne, sarƙa ce suke yi ta ado ta rashin mafaɗi, to wannan kaga daudanci ne, ya zama ɗan daudu kenan, da yake ado irin na mata. So babinsa daban ne, shi babin dogaro babin shirka ne, shi kuma babin ado babi ne na haramci. To wannan babin ya zo ya mana magana akan tofi da layu a mahangar musulunci. Malam yace fi sahihi an abi bashir al-ansari radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi ba'd asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatan illa quti'at. Malam ya kawo wannan hadisi daga Bukhari da Muslim, ingantaccen hadisi ne daga Abu Bashir al-Ansari, wani sahabi da ake ce da shi Abu Bashir al-Ansari. Ibn Sa'ad a cikin At-Tabaqat yake cewa sunansa Qais ibn Ubayd, shi Abu Bashir sunansa Qais ibn Ubayd, amma Ibn Abdul Barri Hafiz al-Maghrib shi kuma yana cewa ba a samu tabbas akan sunan Abu Bashir ba. Me ya tabbacin sunansa ba a samu ba? Sai dai sahabi ne da shi aka yi yakin Ahzab radiyallahu ta'ala anhu, ya rayu ya shekara 60 a duniya, wasu suna cewa ya shekara 100, ya rasu bayan shekara ta 60 bayan hijira, wasu suna cewa ya rayu shekara 100 a duniya. To wannan sahabi Abu Bashir radiyallahu anhu wata rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance tare da ma'aiki tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi wata rana, fi ba'd asfarihi, a wasu tafiye-tafiyen annabi alaihi salatu wasallam, a wasu tafiye-tafiyensa. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yace bai samu wata tafiya bace daga cikin tafiye-tafiyen. To dama irin wannan ko boye suna ko boye gari ko boye tafiya, wannan baya daga cikin abin da yake cutarwa a nafsi. Abin da nafsi ke karantarwa shi ake mai da hankali a kai. Da Allah ta'ala ya ce am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, am hasibta anna ashabal kahfi, sai ya ce ashabul kahfi, sai ba wani sunayensu ba. A can gaba Allah ta'ala ce wa yaquluna salatatu rabi'un kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, har magana adadin su akai, wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza, amma da wane da wane da wane da wane ba faɗa ba. to baya daga cikin abin da yake ilimi shi yasa ba fada ba inda sanin sunayen su ilimi ne to da an fadi sunayen su tunda ba fada ba to ka fiskanci sakon da ake isar maka tattare da su shine muhimmi ba sanin sunayen su ba to haka irin wannan shi sanin sunan wannan sahabin rashin ambatansa ba zai cutar ba ambatansa kuma ba zai kara maka komai ba sannan haka a sanin wace tafiya ce ba zai kare ka komai ba rashin sanin wace tafiya ce ba zai cutar da kai komai ba a wasu daga cikin tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallama suna tare da shi Abu Bashir Qais ibn Ubayd fa arsala rasulan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aiki jakada zuwa ga wani yanki wannan jakadan suka ce Zaid ibn Harith shine Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha shi aka aika sakon da aka aike shi da shi kabi kaje ga sakon da aka aike shi da shi Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan kada ya kuskura ya bar qiladatan wata kawanya ko sarka na qilada sarkan mata da suke sa a wuya ana ce mata qilada to kar ya bar wata sarka ko wata kawanya min watarin na igiyar baka watar tace igiyar baka au qiladatan ko kuma ce masa akai kar ya bar duk wata sarka illa quti'at face sai an yanke ta sai an tsinke ta fi raqabati ba'irin a wuyan duk wani raguni kabi rugagen nan da ƙauyukan nan kaje kai da'awa kuma duk wani raƙumi da ka ganshi yana sanye da sarka ta igiyar baka ko ko dai rawi yace ko ko ce masa akai kawai in ya ga sarka a wuyar raƙumi kar ya batta sai ya sinke ta me ma'anar wannan ma'anar shi don a tabbatar da tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar mashi da haƙƙinsa na tsayuwarsa kan bayinsa qayyumiyarsa tamma Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum Allah da babu wani abun bauta ba shi ba al-hayyu mai cikar rayuwa al-qayyum kuma tsayayye mai cikar tsayuwa to matakan za a yi rataye-rataye ana tsammanin bukata a jikin wata igiya to ba a bar wa Allah haƙƙinsa na tsayayye kuma wadda komai yake tsaye da ikonsa ba da su a jahiliya suna da wata al'ada idan mutum yana da baka baka shine dan kicin nan mai lankwasa wanda ake daura masa giya da ake saki biya a harba an san kwari da baka to bakar ita ce ice mai igiya ce bakar shi kuma kwarin wannan kundi na aje kibau din shine kwari to ita bakar wannan igiyar take jikin baka idan ta tsufa ta mutu ta tsinke ta yi laushi ta daina aiki sai a cire ta bisa al'ada in an cire kuma za a sake naɗa wata aiko to ita wacce aka cire tsohuwar a jahiliya suka ce tana maganin baki tsohuwar igiya ta baka a jahiliya suka ce tana maganin mayu ne maganin baki. Don haka idan kana da dabbobinka sai a daura musu a wuya, duk wanda ya gani yayi kururuwa duk surutunsa baki ba zai kama su ba. Don haka yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama akan hanyarsa ta tabbatar da tauhidi da dora mutane akan tafarkin daidai, Annabi sira da amincin Allah subhanahu gare shi ya aika sako cewa aje duk ragumin da aka ganshi da irin wannan igiya a cire ta. To shakkar da aka samu kiladatan min watarin, ci watar ita ce igiyar baka din, da aka ce au kiladatan ko kuma cewa aka yi igiya kawai, ai sarka kawai, cewa aka yi sarka. To kaga idan an ce kiladatan min watarin sai ya zama sai idan an ga sarkar igiyar baka ce za a tsinki, amma wata igiya daban ba ta baka ba, wata sarka daban ba ta igiyar baka ba, banda ita, saboda suna canfa igiyar baka ne. Amma sai rawi ya samu shakka, shin sarkar igiyar baka ake nufi ko kuma sarka kawai in an gara kumi da sarka? To a cikin wannan shakkun na rawi, wanne ne zai fi kiyayewa idan an dauka? Abinda zai fi kiyayewa idan an dauka shine sarka kawai. In an gara kumi kawai da sarka a cire ta. Saboda in an saba bisa al'adar jahiliya suna amfani da igiyar baka ne, to waye ce kuma wani ba zai kudura wannan buri tattare da wata igiyar daban ba sai wannan ba? To ai fada da wannan mummunar al'ada ba yana alaka ne da shi abun ba, asali yana alaka ne da manufar mai yin abu. Don haka idan manufar ta zama daya, to sarkar ko ta zama tabaka ko kar ta zama tabaka, tunda manufar ta zama daya shine neman gudunmawa da doki da taimako daga wannan igiya ko daga wannan sarka, to kaga wannan manufar ta sanya ita ma wannan sarka da ba ta igiyar baka din ba ta zama shirka. To shi yasa riwayar auqiladatan, ko dai kawai duk wata sarka a cire, to wannan ta fi faɗaɗa ma'anar tauhidi. Illa quti'at, face sai an yanke wannan igiya, face sai an yanke wannan igiya, kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya aiki Sayyidina Ali ibn Abi Talib a wata rana ya je shi Ta'if da yankunan Ta'if da garuruwan Ta'ifa bayan an bude Makka, shi kuma da saƙon kar ka ga wani gunki face sai ka rusa shi. Allah ta da timsalan illa tamastahu, kar ka ci karo da wani gunki ko wani sassaƙe na mutum mutumi face sai ka runkuɗe shi, ka fashe shi, ka rushe shi, ka shafe shi kamar babu shi. Ko hotunan da ake lankayawa na neman tabarraki, duk ka tsinke su, duk ka abin ka yage su. Ko zane da aka yi ka kwabe shi. Wala qabran mushrifan illa sawaitahu, kuma kar ka bar duk wani kabari wanda aka daukake shi ya bambanta da sauran kaburbura, illa sawaitahu, face sai ka daidaita shi da sauran kaburbura. Haka Annabi alaihi salatu wassalam ya dinga yaki, ya dinga fada da waɗannan alamomi na shirka wanda aka saba da su a jahiliya. To ba zai yiwu ba ai musulunci kuma ana shirka? Ba zai yiwu ba. Ana musulunci kuma ana shirka? Ba zai yiwu ba. Shi yasa Annabi sira da amincin Allah subhanahu gare shi ya bi shirkokin nan na jahiliya manya da ƙanana ya dinga rusa su. Don haka wannan hadisi yana karantar da mu haramcin lanka ya du wata sarka ko wata igiya, sawawan a jikin dabba ne ko a jikin mutane, saboda wani nufi ko na neman tsari, maganin baki ko maganin abinan maita, ko kuma alanka yashi don wani farin jini, neman farin jini ko wani kiranye da sauransu, wannan haramun ne. Sawa'un a wuya ne ko a hannu ko a kafa ko a ƙugu a kunkumi, sawa'un ga babba ne ko ga yaro, duka haramun ne. Kawai an gani kawai a tsinki, matuƙar kana da ikon kawarwa to ka kawar da shi da hannunka, idan ba za ka iya da hannunka ba ka kawar da shi da bakinka. مالن يتي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. حديث يذود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتي ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يقول يناتشيوا Inna ruqa lallai tofi wattama'ima da layu, wattiwalata da maganin farin jini, kina tiwala shirkun, duka shirkan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi ya zo wajen Ibn Majah da Ibn Hibban da al-Imam al-Hakim, Allah ta'ala ya musu rahama, da wasu littattafan daban. Wannan hadisi asalinsa yana da kissa, yana da labari. Labarin shi kuma mata ce ga shi Abdullahi dan Mas'ud, asali matar shi ce ta daura laya an wani guru ta daura, sakamakon tana koka idan ta wayyana mata suka, to akwai wata tsohuwa da take zuwa mata, a wata riwaya wata tsohuwa ce ta zo ta yi mata tofi a wani zare sai ta daura mata. A wata riwaya kuma wani bai hude ne mai bada magani, ta koka masa matsalarta sai ya mata tofi a wani zare ta daura. Abdullahi dan Mas'ud kawai sai ya ga matarsa da zare, sai ya ganta da zaren guru. Ke kuma wannan fa, ina kika samu wannan? Yace tsohuwan nan ce mai magani, ko ko a wannan bai hude ne wane mai sai da magani shine ya bani. Kusan mata haka suke da bibiyan magani, tun da can har yanzu ba ya mata bibiyan magani. Magani dai magani, kuma in kana son ka samu wanda yake neman magani lafiyarsa kalau, ka san mace. Mai neman magani lafiyarsa kalau, wannan sai mace, lafiyarta kalau, amma biye-biyen magunguna, ko dai maganin ta kara wa kanta nima, ko dai ta je ana sai da wani maganin sanyi ta dinga kwasa tana dirka, ko kuma za a yi aurenta ko za ta yi aure ta dinga sayayyan magunguna, ana hada-hade, ba jinya ba, ba ciwo ba. Ko maganin haihuwa, ko maganin farin jini, ko maganin mallakar miji, ko maganin mallakar uwan miji, ko maganin koran yayan miji ko du an kariya irin wannan babu jinya to sai mata to tun da can mata suna da fiyayen magani su sa yanzu hakan nan galibi yawanci mutane ko masu sayar da magani ko malama masu yawan karambanin ambaton magani a karatu to suna fama da mata kisa a ɗabi'ata al'adata ta karatu ko na san magani nakan kauce magana akan magani to da mata zai su dame ka malam mun ji a karatunka ka ce kaza lafiyar ta kalau amma sai bibiyan magani ya za a yi magani ya za a yi magani to haka mata suke da wannan rauni waɗansu kuma wadda su kuma masu huldar magani ne amma asali neman kuɗi ne ba su da wani magani san kawai ba magani to wasu kuma su suna dangantawa addini hidimar magani don su yi ciniki kwanan nan na je wani gari yana ji wani yana sayar da magani yana surutu a lasfika a mota na ji wani hadisi ni a wurinsa na fara jin wannan hadisi wai manzon Allah ya ce wai allakalu fawqal laqanu wai allakalu fawqal laqanu da yazo fassarawa sai ya ce wai laqani du laqani ne amma wani ya fi wani kazo ga laqani wai lakani du lakani ne amma wani ya fi wazo na sai ya fi kowane lakani kuma annabi ne ya faɗa ce allakanu fawqal laqanu to da haka suke yaudarar mutane sai ta zuwa da waɗansu ƙarerai ana larabci mummunan larabci mummuna duk don a samu ciniki wannan baiwar Allah matar gidan Abdullahi dan Mas'ud ita ma ta faɗa hannu ta je ta aka bata magani na zogin idanu sai kuwa akan idon Abdullahi dan Mas'ud ya gama tarsa kawai sanye da guru ya kake ganin ka gama tarka a kugunta da zare ko a dantsanta ko a wuyanta ta ce ma maganin sanyi ne ko maganin baki ne ko maganin farar kafa Abdullahi dan Mas'ud bai ji daɗin wannan batun ba sai ya ce ba a gidan Abdullahi ba ya ce kin ga zan gaya miki ba a gidan Abdullahi ba domin iyalan Abdullahi sun wadata daga yin shirka sun wadata daga yin shirka Allah ya isan musu ba a gidan nan ba ya kama ya tsinka ya ce yanzu ke bai ishe ki ba ki ce Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqma wannan ya ishe ki ba sai kin daura ba lankai ba rate ba Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما زوجي ne ciwon ciki ne ciwon kai ne kumburi ne menene ka kama ka rike ka karanta Allahumma rabban nas ya ubangiji ya Allah ubangijin mutane adhibil ba'sa ka tafiyar da wannan ciwo washfi ka warkar anta shafi domin kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka babu waraka in ba warakar da ke wajenka ba shifa'an la yugadiru saqma ya Allah ka kawo sauki wanda ba zai bar baya da kura ba sai ka ga wa Allah haka ka kama yadda yake maka ciwo ka karanta yace wannan bai ishe ki ba in idon ne da baki karanta Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما wannan addu'a ce da take dama maganin kowane irin ciwo da yake damun mutum don haka sai Abdullahi dan Mas'ud yace wannan shine magani ba wanda kika riga ba sai ya hana yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innar ruqa wat tamaima wat tiwalata shirku yace naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace lallai da tofi tofa tofe da layu da maganin farin jini duka shirka me ya hada ki da shirka da haka sai ya sanya abin da ya gani ta tare da ita karkashin shirka karkashin laya laya ne daure daure rate rate duk yana cikin ma'anar laya yake shirka ne don haka da tofi da layu da maganin farin jini wannan hadisi ya ce duka shirka ne sai dai shi tofi za mu zo mu karanta nan gaba akwai tofi wanda shari'a ta yadda da shi mun dan bala misali a farkon karatu ma karanta amanar rasulu in za a kwanta bacci karanta falaki da nasi karanta fatiha maganin wani dabi na maciji ko na kunama da sauransu ire-iren waɗannan duk sunansu tofi irin waɗannan tofi ya halatta babu laifi ya halatta sannan akwai tofi wanda ya haramta shine tofi na karance-karancen surkulle da sunayen aljanu sunayen aljanu da kuma surkulle-surkulle su wani kaf-kaf kiba kaf ha-ha hamun sai waina abubuwan da za a abin a karanta a kulla a tofa a dinga kiran sunayen aljanu gama ya kuli ta kasa ka ya ilu rairan waɗannan to wannan shine haramtaccen tofi amma idan tofi alqur'ani ne aya ce ta alqur'ani ko kuma tofi addu'o'i ne musamman na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wanda aka gaza daga sahabbai da tabi'ai ko kuma addu'a ce ko da ba daga can take ba amma addu'a ce tsayayya gangariya ta harshen larabci ba ta ajamanci ba to babu laifi idan an yi tofi da ita amma idan ya zama surkulle da sunayen aljanu da abinda ba dogaro ga Allah bane ba to haramun ne irin wannan tofi to shi idan aka zo babin ruqya babin tofi wannan bayanin zai dawo insha Allah ta'ala at-tama'im shine layu jam'in tamima wato laya ta kuma laya kamar da na bayani dazu duk wani lankai-lankai naɗe-naɗe sokare-sokare ana mai neman tsari ko taimako daga wannan abu da aka lankaya ko aka naɗe ko aka sokare to wannan laya to ita ma iri biyu ce akwai laya wacce ta surkulle ce ta surkulle ce idan ka bude ta za ka ga zane ne aka yi ko aka yi hoton kullan wata ko kullan rana ko aka yi hoton kafan jimina ko aka yi wani zane aka zo sai aka shigar da tsakanin zanen nan sai aka shigar da waɗansu abubuwa ko na alqur'ani amma aka rarraba shi kamar yawanci sun fi rena fasayakfikahumullah sai ita fa'un ayita daban sun ayita daban kaula sai ayita daban haka su daidaita su a rarraba su sai ka har hado harufan kafin ka tada wannan ayar an rarraba ta kuma a cikin wadansu zane to kaga koda aya ce amma an kacantana ta ba haka aya take alqur'ani ba ko kuma kaga an shigar da sunan wanda ake son abun yayi tasiri a kansa wallahu sai a sa sunan wani ya sai muka sai a sake sa sunan sa minan sai a sa sunan sa sai a tayin haka ai tayin haka dukkan wannan ire-iren wannan aka nade aka daure aka sa aljihu ko kasan mayafi ko cikin kai ko cikin mota ko cikin daki ko cikin shago ko aka lankaya a wuya ko a kunkumi ko a ko ina ne don neman tsari ko neman wata bukata ko kariya wannan shirka ce babu sabani tsakanin malamai cewa wannan shirka ce ba daya cikin malamai da na sani wanda yake tantamar wannan shirka ce idan kuma laya ya zama an nada ayar alqur'ani ne kuma ayatul kursiyu sai aka rubuta ayatul kursiyu zallanta a cikin paper ba a canza wani abu na harafi ba ba a shigar da wani abu ba kuma aka rubuta da tawada ko da biro ko da pensiri ba a rubuta da najasa ba ko jini ba a rubuta da wani abun kyama ba aka rubuta da abun da aka saba rubutu da shi gangare garau aya ce ga ta nan sanbuliliya ba abun da ya canza ta ba a shigar mata komai ba kuma aka nannade ta aka sa mata dare aka nade aka sa alkowa aka sa aljihu ko a wuya ko a mota ko a waye ko a waye 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 maganin kaza to shine aka samu sabani hatta a cikin sahabbai shin wannan ya halatta ko bai halatta ba ana danganta wa cikin sahabbai ana danganta Abdullahi dan Amr dan As cewa Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi yana tare da fahimta cewa idan laya ta alqur'ani ce ko ta addu'o'i ne ingantattu babu surkulle a cikin ta babu wani abin da aka shigar a cikin ta ba abin da aka yanke a cikin ta to suna jingina masa cewa ya tafi akan halaccin ratayata ana jinginawa Abdullahi dan Amru dan As haka ana jinginana na Aisha radiyallahu anha da wasu daga cikin sahabbai wanda kuma sune tsirari sune tsirari sai dai abinda malamai suke cewa wannan abin da ake jinginawa Abdullahi dan Amru dan As da ya shahara domin idan ana maka maganar halaccin laya ta alqur'ani sai an kira maka sunan wannan bawan Allah saboda abin da aka samu daga gare shi lura da aikin sa ne yasa ake jingina masa haka ba tattaunawa akai da shi ba ba fatawa ya bayar ba an samu ne ya tabbata daga gare shi cewa ƴaƴansa waɗanda suka girma yana haddatar da su wani abu na alqur'ani na kariya su haddace su rika karantawa don kariya musamman lokacin kwanciya bacci to waɗanda suka girma za su iya haddacewa su karanta sai yana haddatar da su su karanta waɗanda ba su kai ba ƙananu ne ba su kai alaƙana musu su rike ba su kuma sai ya rubuta a jikin wani ƙaramin allo allo a jikin ɗan allo ƙarami haka sai in za su yi bacci sai ya lankaya musu sai su yi bacci da shi a jikinsu wannan ne aka samu sai ya zama sila da ake danganta masa halaccin laya inda ta alqur'ani ce amma wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Mas'ud da dazumin karanta yadda ya tsaya tsayin daka ya tsinke na matarsa da Abdullahi dan Abbas da mafi yawan sahabbai da almajiran su da galibin malamai na wannan zamanin sun tafi akan haramcin laya ko da kuwa ta ayar alqur'ani ce ba wata laya halattacciya la tasur kulle wala ta alqur'ani wala ta addu'o'i ingantattu wannan zancen kuma shi bi inganci mu da suke kan wannan fahimta sun fi yawa ba wata laya la tasur kulle wala ta aya wala ta hadisi ba wata laya saboda dalilai kamar uku zuwa hudu dalili na farko wannan hadisin cewa yace innar ruqa wattama'ima wattiwa la tashirku lallai tofa-tofe da layu da maganin farin jini shirka da aka tashi sai aka ce tofa-tofe da layu tofa-tofe sai aka samu wani hadisi yana cewa la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun babu laifi da yin tofi matakan ba shirka a cikin sa kuma aka samu tofa-tofe daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga sahabbansa sai aka gane tofin iri biyu ne dan haka yanzu tofi wasu dalilai daban sun raba tofi gida biyu anan ba dukkan tofi ba kenan amma da aka ce wattama'ima da layu su kuma layu ba a samu wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya raba laya biyu ba ba a samu wani ingantaccen dalili wanda ya raba laya gida biyu ba wanda har ya wuce wannan abin da na faɗa muku wanda aka samu daga Abdullahi ibn Abbas babu yana nan hadisin sa wattama'ima da layu to ba a samu mai ba a samu taksisi ba da haka yana nan a umumin sa to dalili na farko shine umumin hani an hana layu gaba ɗayansu babu dalilin da ya zo ya keɓance wata laya banda wata laya da haka wannan hadisin ya haramta layu gaba ɗayansu wattama'ima da dukkan layu dalili na farko kenan dalili na biyu suka ce saddu dhari'a toshe kafar barna in har aka bude kofa aka ce akwai wata laya da ta halatta in dai zallan aya ce ko kuma zallan addu'a ce daga hisnul muslim aka nade to za a waye gari ta wannan hanyar ce masu surkullan ma za su samu dama masu surkullan da wannan hanyar za su samu dama domin ba a dakile kafar barna ba in an dakile gaba daya kwata-kwata to mabarnaci ba zai samu dama ba amma idan aka bude kofa wa wani yaushe za ka iya rabe tsakanin wadda zai yi na alkur'ani da wadda zai yi na surkulle babu don haka wannan dalili na biyu kenan kan cewa muna tare da fahimtar babu wata laya halattacciya saboda toshe kafar barna dalili na uku shine wato raba tsakanin nagari da mugu rabe tsakanin nagari da mugu ta yaya shine idan aka ce akwai wata laya halattacciya sannan akwai wata laya haramtacciya da yaya za ka iya yin nasiha ko inkari ga wani wanda ka ganshi da laya tunda baka san wacce ba ce ba karɓa za ka yi ka bude ka gani ba tunda baka san wacce ba ce ba da haka za a wayi gari mutanen kirki su yi kama da mutanen banza mutanen banza su yi kama da mutanen kirki so ba za a rarrabe ba so sai ya zama mutanen kirki suna amfani da layu mutanen banza suna amfani da layu masu tauhidi suna amfani da layu, mushrikai suna amfani da layu. Don haka an zama daya, mai tauhidi bai bambanta da mai shirka ba ta wannan fiska, sun zama daya. Kuma Allah madaukakin sarki ya daukan makansa rarrabe tsakanin nagari da mu. Ma kana Allah li dhar al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al khabith min al tayyib. Allah madaukakin sarki yace Allah ba zai bar mummunai a irin tsarin da kuke tafiyan nan ba, har sai ya bambance tsakanin nagari da mugu. Da haka bambancewa yana da matukar wahala, matukar za a ce in dai ta alqur'ani ce ko in ta addu'a ce za a iya, to mace yana da wahala. Daga nan sai barna ta yada ban kasa ba tare da an farga ba. Na hudu, idan za a ce ya halatta alankai ayar alqur'ani don neman tsari ko don neman kariya, to yanzu an jefa ayoyin alqur'ani cikin hadari na sa iya samun kansu a kowane irin yanayi, sa iya samun kansu a kowane irin hali. Sai zan mutum yana kulle da aya, zai shiga banɗaki, zai hau sarga, zai hau shadda da aya a aljihunsa ko a ƙugunsa, a kunkuminsa, kusa ma da shaddar tana reto a shadda. Kuma ayatul kursi, kaga nan ba a bada kariya wa alqur'ani ba, ba a tsaftace alqur'ani yadda ya kamata a tsaftace shi ba. Don haka ta wannan fiskar ma bai halatta a riƙe wata laya wai don ta alqur'ani bace ba. Don haka malamai sun ambaci waɗannan a matsayin dalilai madogara akan rashin bambance layu, ba su da bambanci, laya duka laya ce. Attiwala, abinda ake nufi da attiwala magani ne na jan hankali. Duk wani magani da za a yi shi don jan ra'ayin wani, mace ta yi don ta ja ra'ayin namiji gare ta, ko namiji ya yi don ya ja ra'ayin mace gare shi, ko kuma yaron gida ya yi don ya ja ra'ayin uban gida, ko don ya ja ra'ayin matar gida, ko matar gida ta yi don ta ja ra'ayin uwar mijinta, ko yaro ya don ya ja ra'ayin uban gidansa a shago ko a kasuwa, ya zama sai abin da ya ci a rufe masa baki. In dai wane ya sa baki kawai shi kenan, magana ta kare, ai magana sai yankan wuka. To da ya je ya yi wani surkule, ya yi wani surdabaru, ya samu shiga. To wannan shi ne attiwala, ba dalilin da zai sa kai tasiri a zuciyata, ka yi wani surdabaru, sai kawai zuciyata ta canza in ji ina son ka. Ba addu'a kai ba, ba kyauta ka mun ba, ba biyayya kake mun ba, mun ga wannan addu'a su a fili suke. Kai addu'a ka roki Allah sai matarka ta ji tana son ka, ko ta yi addu'a ta qiyamul layli mijinta ya kaunace ta, sai ta ga ya canza yana kaunarta, wannan Allah ta roka shi, kuma dama shine mai yi. Ko kuma kyauta, kyauta a kwana a tashi tana sanya kauna, ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'bada al-insana ihsanu. Ka kyautata wa mutane, tasta'bid qulubahum, zaka bautar da zukatansu, zaka zame musu suriki a zukatansu, za su bi ka sau da kafa. Fatalama ista'bada al-insana ihsanu, sau da yawa kyautatawa yana mayar da mutum kamar bawa, kamar jaki bai san dadin jikinsa ba saboda kyautatawa. Da haka kyautatawa da kyauta suna ƙara danƙon soyayya. To idan wannan hanya ce, wannan hanyar ma sananniya ce, domin me? Domin abin da ya min tasiri in ji ina son ka, ko abin da ya maka tasiri ka ji kana so na, ba boyayyen abu ba ne, ga shi nan kyauta na maka. Ko biyayya, yaro mai biyayya wa iyayensa, mata mai biyayya wa mijinta, mabiyi mai biyayya wa shugabansa, to wannan biyayya takan sa mutum ya samu ƙauna a zuciya. Biyayya takan sabbaba ƙauna. To idan mutum ya samu ƙauna, an ƙaunace shi ta zirin biyayya, to wannan ma ba za a yi mamakin dalilin ƙaunar ba, domin a fili yake. Amma a je a toni wani wuri sai a binne wani abu, ko kuma a je a barbaɗa wani abu a wani waje yadda za ka tsallaka, ko kuma a yanki tufafinka da tsamin gumunka a je a sarrafa wani abu, ko kuma a tofa wani abu a jikin kuɗi sai a baka kana riƙewa an gama da kai, ko zobe da an ganka an murza, ko tozali a sanya wani tozali yana ganinta sai masa wannan idan ka saka idan ka idanta, idan ka idanta ba mai raba ku, bata ga wani masoyi kamar ka ba, kawai ya je ramba da kowa liyaka, kawai ya je shi ya ce a kira ta, tana ganin kwalli kuwa kawai shikenan. Da ba ta saurarensa, da ba ruwanta da shi, fada in ta gan shi tsaki sai ta fara murmushi, shikenan boka ya ci kudinsa, shirka ne. Ko wani turare, a ba shi wani turare, in dai ta ci gan shi turaren a jikinka an gama, sai shafa, shikenan magana ta kare. Ko ita a ba ta wani abu ta sa musu a ƙasan fulo, ko ta sa masa a ƙasan gado, matuƙar wannan abin yana ƙasan gadon nan, kin gama da shi. To dukka wannan yaya za a yi abin da yake ƙasan gado ya tasiri a zuciyarta? Ya za abin da aka binne a ƙofar ɗaki dan na tsallaka shi ya tasiri a zuciyarta? Ya za a yi ido kawai mai ido huɗu saboda kwalli da yake idanka kawai sai ya tasiri a zuciyarta? Sai tsafi. To wannan shi an maganin farin jini shi ne attiwala, shirka, shirkun, shirka. Daka duk wanda yake neman ƙauna, ko ta iyayensa, ko ƙaunar matarsa, ko ƙaunar ‘ya’yansa, ko ƙaunar maƙota, ko ƙaunar ubangidansa, ko ƙaunar shugabansa, ko ƙaunar malaminsa, to kawai ya bi hanyoyin ƙauna da aka shara'anta. Ga sunan hanyoyin ƙauna da shari'a ta shimfiɗa su. Kyauta na ciki, biyayya tana ciki, kamewa yana ciki. To sai ku diba yadda wani ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ma'aikin Allah, me zan yi Allah ya so ni mutane su so ni? Yace ka ji tsoron Allah, Allah zai so ka. Su kuma mutane, ka kauda kai daga abin da ke hannunsu, za su ƙaunace ka. Da haka daga cikin sabubban ƙauna ma akwai kauda kai daga abin da ke hannun mutane, kamewa yana daga sabubban ƙauna. Addu'a tana cikin sabubban ƙauna, na ambaci ta dazu tana cikin sabubban ƙauna. Don haka ka bi hanyoyin neman zaman lafiya da mutane na shari'a, ba na surkulle na tsubbu da bokanci ba, su kan shirka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya ce shirkun da kamar yadda at-tama'im babu taksisi dukkan layu shirka ne haka at-tiwala babu taksisi dukkan at-tiwala shirka ne duka shirka ba wani maganin farin jini ba wani maganin shiga zuciya ba wani maganin kwantawa a rai sai za mu baka magani sha Allah zaka kwanta mata a rai الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينتوى التولى شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها التولى وني أبني دمتي تكي جاو أو نرمجنت دشي وهو ضرب من السحر yace nau'i ne wani salo ne na tsafi wani salo ne na tsafi Allah ya kiyaye to wannan shine abin da Allah ta'ala ya ba mu damar magana akai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa karishan hadisin da yace shirkun to sai mu tashi akan sa insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da nayi kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من تبع هدى ga wani mai tambaya na cewa ya dan samu rudani da kace maita ko baki a jawabinka amma kuma wasu na faɗin cewa maita abu da ke da alaka da tsafi ko shi sihiri baki kuma ko kambun baka ɗabi'a ne to lallai ina cewa maita ko baki har ma nace duk abu ɗaya ne da maita da baki duk abu ɗaya ne haka ne shi ita maitar ita ce kambun bakan asalin maita da shari'a take magana akan ta ita ce maitar kambun baka ita wacciyar maita ta tsafi wani abu ne da ya kullo daga baya daga matsafa amma al'ainu da ake fassara shi da maita ya zo ne akan baki da kambun baka da kambun baka da baki su ne al'ainu su kuma kamar yadda kace dabi'a ce halitta ce daga halitta da Allah yake yi dafi ne guba ce da Allah yake halittan bayinsa da ita kamar yadda yake halittan maciji da dafi yake halittan kunama da dafi to mu muna da dafi irin namu daga cikin dafin dan adam akwai baki ana cewa baki saboda lura da yawan tasirin magana amma ba sai baki ba wani ido ne kawai in ya sa maka ido shikenan kya bai faru ko da bai ce komai ba wani kuma magana wani kuma tabawa in mutum yana dauke da wannan gubar to zai iya faruwa kuma koda kuwa bata aiki a kowane lokaci lokacin da Allah ya nufi ta yi aiki tana iya yi ba sai koyaushe in ya ga abu an samu wannan fitinar ba sai koyaushe in ya faɗa ko in ya taɓa ne za a samu wannan fitinar sai lokacin da Allah ya ga damu kaga wani ɗabi'a ce shi ma yana da shi bai san yana da shi ba sannan kuma abin zai yi tasiri ba tare da shi ma ya sani ba da aka ko kace maita ko kace baki ko kace kambun baka da abu ɗaya don an ce maita kuma wacce na tsafi shi kuma daban wannan tsafi ne daban so an ciri wannan tsafin ne an ba shi sunan maita ba wai shine asalin maita ba a shari'a shine asalin maita ba a shari'a mai tambaya yana cewa ko shin akwai wani ladabi da ya kamata kai tsaye mutane na fadin cewa ruwan sama yayi musu ta'adi ko barna ko akwai laifi a fadin hakan, to ya danganta. Idan mutum ya fada ne a babi na labari, babu laifi, ai gaskiya ce. Idan ruwa ya rushe gini ko ruwa ya yanke hanya ko ruwa ya yanke rijiya ko ya kashe mutane, ba laifi ne ace ruwa ya taɗi, ba laifi bane. A babin labari, labari yake ba ruwa ya yi taɗi. Amma a babi na zagi da raki, rashin haƙuri, to wannan shi kuma laifi. Saboda in za ka zagi ruwa, ai ruwa ba shi ke yin kansa ba. In za ka kasa haƙuri da ruwa, ai ruwa ba shi ke yin kansa ba. So ya halatta a babin labari, amma bai halatta a babin zagi da kuma raki da kushewa ba. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shahara, ku riga da kun sani, gashi na Abulugul Marami ba da nisa ba. Wani bawan Allah ya zo shi wata ranar Juma'a, Annabi alaihi salatu wassalam yana huduba, sai ce ya makin Allah, gonakai sun bushe, dabbobi ba su da abinci, sun lalace, ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa masu albarka ya roƙi Allah akan munbarin Juma'a, kan kiftawa da bismillah, kan kace kwabo, gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga munbari, hadari ya gangamo, gabanin a fita daga sallah har sai ga ruwa yana jika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci. Wannan ruwan kuma bai sakaita ba sai da aka yi sati ana ruwa. Ruwa Juma'a ta zagayo, an dawo ana huduba, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana huduba, wannan mutumin da ya zo sake zuwa ya ce ya ma'aiki Allah, hanyoyi sun yanke. Wato ba yana nufin hanyar yankewa irin na hanyoyinmu na auren nan ba. To ruwa ya cika hanya, ba hali a fita aje neman abinci, kaga hanya ta yanke, ma'ana tafiya ta yanke, tafiye-tafiye sun tsaya, dabbobi sun halaka, ruwa ya tafi da wasu, ruwa ya karkashe su. Ruwa yawa dabbobi ko jura ba sa, yanzu banana ana cewa dabbobi sai jinya suke suna mutuwa, suna ta lalacewa, ruwa ya yawa, gine-gine sun rushe. Ka roƙa mana Allah a takaita haka, mun gode. Annabi sallama ya daga hannu ya ce ya Ubangiji, muna nufin farwan nan kai mana shi a gonakinmu ba a kanmu ba. Hawalaina la alaina, ya Ubangiji, yan gefe-gefen gari ne, gonaki su dan samu ruwa, ba a kanmu ba. Sai ruwa ya tsaya. To kaga wannan kukan da wannan bawan Allah ya kawo na ayi addu'a, ai yayi bayanin hanya ta yanke, dabbobi sun halaka. Naka labari ne ya bayar, ba ya zo ne yana mai kushi abinda Allah ya ba, ba zo yana mai raji da gajiyawa da hukuncin Allah ba. To idan babi ne na labari ya halatta, idan babi ne kuma na tsaurin ido da rasar kunya, to ba a janibin Ubangiji ba subhanahu wa ta'ala. Amma duk da haka, ko da bai zama laifi ba, to sakayawa ɗaukan al'adar iyayenmu da kakanninmu da muka gada, to ya fi. Akwai abin da ake cewa ladabi, akwai halal, akwai ladabi. Halal ya halatta, ladabi kuma shine a saka kara a ciki, tunda da ruwan Allah ne yake, kamar wannan ka ci arzikin sa ko ba dade ko ba jima ko ba yadda ka iya a cikin arzikin ruwan nan kai duk abin da ruwa zai maka kuma na barna ya lalata maka ya bata maka bai yi amfanin da ruwa yake maka to shi yasa muka gada wajen iyaye da kakanni yayin ruwa ruwa yayi gyara karati ruwa yayi gyara to shi zaka ji wani dan ta'adda mara kunya sai ya ce maka ruwa yayi barna dai wala gyara ko yayi barna dai don rasar kunya duwar da ya ce ruwa yayi gyara to yana kyautata lafazi ne a janibin Allah madaukakin sarki babu mai fadawa hatsari irin wanda zai gyara wannan lafazin a wani mutum yana ruwa yayi gyara kana cewa a malam fa da gaskiya dai to wannan ka sani cewa wannan lafazin da ya fada fa yana girmama Allah ne kai din ba za ka girmama shi ba kenan kai din cin fiska za ka yi kenan har mutum yana sakayawa kai kuma kana bankadawa ba ladabi don haka ya halatta a faɗa a babin labari amma kuma ya fi kyautuwa a faɗa da ladabi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya damunanmu damuna ce mai albarka arzikin da ya bamu a cikinta Allah ta'ala ya sanya zai mana sanadi na samun sauƙi a rayuwa Allah ya sa alkhairai su biyo bayan wannan damuna wannan ƙasa tamu mai albarka ubangiji Allah ka sa mata albarka ka ƙara mata albarka ka amintar da mu a gidajenmu da hanyoyinmu da kasuwanninmu da wuraren sana'o'inmu da ayyukanmu Allah ka san ka wanzar da aminci yadda musulmi yake Allah ta'ala ka bashi zaman lafiya tsoro da firgici Allah ta'ala ka yaye mana tsada da wahalar rayuwa Allah ta'ala ka kawo mana sauki Allah ka sauƙaƙe mana ubangiji Allah ka yaye mana shugabanninmu Allah ta'ala ka kinsa lamuransu ka sanya mu a cikin zukatansu ka ɗora hannayensu a kan daidai ka ba su mashawarta na ƙwarai ka datar da su zuwa ga abin da ya dace da mu ya ubangiji Allah ka canza musu tunani daga tunanin da suke a kai na son zuciya da babaki da nuna isa ya ubangiji Allah ka canza musu tunani ka ɗora tunaninsu a kan daidai وكما الله كبا مجيبني مسبيايا دا سوكي حكين دي يجي كم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله